Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Saura abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 16 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa wasu 'yan takarar neman kujerar shugabancin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya sun ce sun shirya tsaf domin shiga a fafata da su bayan da jam'iyyar ta fitar da kudin sayen fom. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon 'ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. A mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels, inda zai shiga wani babban taron kungiyar tsaro ta NATO da zai gudana ranar 24 ga watan Maris, wata ɗaya bayan da Rasha ta mamaye makwabciyar ta Ukraine. Sakatari ya yi labaran fadar White House John Psaki ta sanar da shirin bulaguran na Biden sa'o'i bayan da sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya kira taron. Yana mai cewa mambobin ƙawancen za su tattauna game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, da bayar da goyon baya mai ƙarfi ga Ukraine, da kuma ƙara ƙarfin matakan tsaro na NATO. Biden ya faɗa manema labarai da yammacin jiya Talata cewa mamayar da Putin ya yi wa Ukraine ya haɗa kan mutane a duk faɗin duniya. A yau Laraba ne ake saron gwamnatin ƙasar za ta sanar da ƙarin matakan bayar da agaji bayan jawabin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi gaban majalisar dokokin Amurka. A ɗaya ɓangaren kuma, a wani jawabi mai sosarai da ya yi gaban majalisar dokokin Canada, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya nanata kirin da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine, inda ya nemi 'yan majalisar da su yi tunanin in ana kaiwa garuruwansa harin bam a kashe mutanensu. A cikin jawabin ta faifan bidiyo, shugaban na Ukraine ya zargi sojojin Rasha da rusa komai, gine-ginen tarihi da makarantu da asibitoci da ma gine-ginen gidaje. Tun sun kashe ƙananan yara a Ukraine 97, in ji Zelensky. Ya ci gaba da cewa ba wani abu mai yawa muke nema ba, muna neman adalci, a ba mu goyon baya na gaske wanda zai taimaka mana mu yi nasara, mu kare kanmu don ceto rayukanmu, wanda hakan ya sa ya sami yabo daga 'yan majalisar. Ya sake nanata kiran da yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine don dakatar da ruwan bama-bamai. Ƙasashen NATO ciki har da Canada sun yi watsi da shawarar saboda fargabar za ta kai ga faɗaɗa rikicin. Yawan samun masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu, lamarin da ya haifar da kulle a wasu yankuna masu matuƙar mahimmanci a fannin tattalin arziki da kuma haifar da damuwa game da tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Tattalin arzikin da ya riga ya fara taɓarɓarewa daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma yaƙin Ukraine. Gwamnatin ƙasar China ta sanar ranar Lahadi ta gabatar cewa za a rufe birnin Shenzhen da ke lardin Guangdong na kudancin ƙasar na tsawon mako guda. An sanya dokar hana zirga-zirga a lardin Jilin da ke arewa maso gabashin ƙasar, ciki har da birnin Changchun mai masana'antu. A ranar Talata, jami'ai a birnin Langfang da ke kusa da birnin Beijing sun ba da sanarwar ɗaukar wani sabon mataki na kulle, kamar yadda jami'ai a Dongguan, wani birni a lardin Guangdong, suka yi. Akwai kuma shaidun da ke nuna cewa ƙwayar cutar na yaɗuwa a wasu sassan ƙasar, lamarin da ya haifar da hasashen cewa za a iya ƙara ɗaukar matakan kulle.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke shirin gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa, wasu 'yan takarar neman shugabancin jam'iyyar sun ce sun shirya tsaf don shiga a fafata da su a zaben. Jam'iyyar APC ta fitar da sanarwar kuɗin sayen fom naira miliyan 20 don takarar shugaba da kuma naira miliyan 10 ga mataimakin shugaba, yayin da sauran mukamai naira miliyan 5. Daga Abuja, ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana.
alamun da ke nuna jam'iyyar APC da ke karagar mulki a Najeriya ta fara shirin babban taron ta ranar 26 ga watan nan shine fitar da wannan sanarwa da ta biyo bayan raba mukamai ga shiyoyi inda yankin arewa ta tsakiya zai samar da shugaban jam'iyyar dukkan manyan 'yan takarar ashiyar masu hannu da shuni ne da suka hada da tsoffin gwamnoni irin su Tanko Almakura na jihar Nasarawa, Abdullahi Adamu shima daga Nasarawa, George Akume da dan majalisar dattawa Sanata Sani Musa da ke cewa ya shirya shata dagar zaben. Musa na martani ne kan raɗaɗin tsayar da Sanata Abdullahi Adamu a matsayin sabon shugaba.
Ni kuma na yi tabbatar cewa duk ranar da shugaban ƙasa zai ce ga wanda yake so, to mu da muke biyayya za mu bi shi. Idan kuma shugaban ƙasa ya ce ni yake so, na yi imani har ga Allah wayansu za su bi. To wannan zance yadda muka ji shi a rediyo ko kuma ka gani a jarida mu ma haka muka gani tunda babu wani daga falon shugaban ƙasa da ya neme mu ko kuma daga jam'iyya ta suka neme mu suka ce to ga nazarin da aka yi ga kuma abin da aka dauka. Masu biyayya ne ga jami'a duk abin da jami'a ta fito da shi inda an fito da shi ta hanya yadda ya kamata ba mu da cece kuce.
Muhammad Sa'idu Aitsu shine mafi karancin shekaru a 'yan takarar ya ce shi ma a shirye yake wajen samo kudin form din.
To wannan kudin da aka sa ba zai buhaye mu ba, ba zai ba mu tsoro ba, insha Allah zuraren Alhamis mu ma za mu siya form mu shiga wannan takarar. Kuma muna kira ga magoyan bayan mu na kasa gabaki daya cewa wannan ba mu ke ba, matasan jami'an APC ke takara.
A nasa bangaren mai neman takarar shugaban matasa Abdullahi Sidi Ali da tsarin shiya ya sa ya koma neman mataimakin shugaban matasan ya koka ga cewa an zumbula kuɗi.
Wani in ma bai biya wannan kuɗin ba, ba shi asara ba, jam'iyya yau asara, saboda mutum ne wanda yake nagartar da zai iya taimakawa wurin ɗaga darajar jam'iyya. Ana ta korafi akan wannan kuɗi ya yi yawa, kuɗi ya yi wuta, matasa ma gaskiya ya musu nisa.
Ibaka ga ɗaukar nagarta na da alaƙa da kuɗi da mutum yake da su?
Ina ko kusa ko kaɗan, don masu iya magana sukan ce ma jarumi yana suna ne ba wai ta kuɗi ba, don ku jarumi baya neman kuɗi. Kuɗi akwai inda suke da gurbi, sannan jarumta akwai gurbinta.
A tamma shugaban Muhammadu Buhari ma ai lokacin ba shi da kuɗi sai da aka taru aka saya masa form na takararsa. To wannan kuma jam'iyyarsa ta riga ta yi ƙarfi, in hakan ya faru ba za a yi mamaki ba.
To amma shugaba Muhammadu Buhari abin da za a kalla ai tsohon shugaban ƙasa ne, in ma ka cire tsohon shugaban ƙasa ai yayin ministan mai a 1975 lokacin mulkin Obasanjo na farko, zai san mutane daban-daban masu kuɗi daban-daban, kuma sannan ya ma yi shugaban ƙasa. To shi haɗa kuɗi a wurinsa za a iya haɗa mai kyauta ma.
Ya zama mai muhimmanci jam'iyyar ta kawar da umarnin kotu na dakatar da babban taron da kuma rage tsamar gwamnoni, matukar taron zai yiwu kuma ba zai bar baya da kura ba. Nasura da Maili Kaimuran Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Nasira da Mail Hikaya, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Fiye da watanni shida bayan janye sojojin Amurka na ƙarshe daga Afghanistan, barazanar da kungiyar ISIS ta yi a Afghanistan na ƙaruwa, ko da yake sabbin alƙalaman leƙen asiri sun nuna cewa gargaɗin da aka yi tun farko na cewa kungiyar na iya kai farmaki kan Amurka da ƙawayenta nan da wata mai zuwa yana nan. Bayanan leƙen asirin daban-daban daga Amurka da wasu ƙasashe sun yi gargaɗin cewa kungiyar da aka fi sani da ISIS Khorasan ko ISIS-K ta kusan ninka ƙarfinta zuwa sama da mayaka 400,000 a lokacin da Taliban ta karbi ikon Afghanistan a bara. Kwamandan dakarun Amurka a gabas ta tsakiya da kudancin Asiya ya faɗa jiya Talata cewa ba tare da ci gaba da matsin lamba daga dakarun Amurka da na Afghanistan da ke samun goyon bayan Amurka ba, ƙungiyoyin ƙawayen ISIS na ƙarfafa mata gwiwa. Mun damu da yanayin ci gaban ISIS-K, in ji Janar Kenneth McKenzie ga 'yan majalisar dokokin Amurka. Sai dai yayin da kungiyar ISIS Khorasan ke ci gaba da kasancewa cikin hatsari, kungiyar ba ta yi saurin murmurewa ba kamar yadda wasu jami'an Amurka suka ji tsoro tun farko. Daga ƙarshe an kashe 'yan jarida Pia Zakwiski da Alexandra Kushino lokacin da suke neman labarin yakin Ukraine a ranar Litinin, a wani harin da ya raunata wakilin gidan talabijin na Fox News Benjamin Hall. Tashar talabijin ta Fox News ta Amurka a jiya Talata ne sanar da cewa mai ɗaukar hoto Zakwiski ya mutu a Ukraine. Kushino, ɗan jarida ɗan ƙasar Ukraine mai shekaru 24, shi ma an kashe shi a wannan harin. Zaksuski mai shekaru 55 an kashe shi ne lokacin da bam ya afka motar da ma'aikatan labaran ke ciki a Horenka kusa da Kiev, a cewar wata sanarwa da aka raba ma'aikatan gidan talabijin din. An kuma kashe Kushinova, dan jarida dan kasar Ukraine da ke tare da su a lokacin, inji Anton Grashchenko, mai bayo ministan harkokin cikin gida na Ukraine shawara.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 3:13 na dare. Muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro na biye da shirin Ciwon Yamace a makon da ya gabata, mun maida hankali akan bukatun matan Najeriya, na ganin cewa Majalisar Tarayya ta sake duba game da bukatun su da ba su dama a dama da su a cikin harkokin siyasa, gwamnati da kuma jam'iyyar siyasa, wanda ya zo daidai da taken Ranar Mata ta Duniya a bana, inda muka karbi bakoncin Barista Hassana Mariga Tula, Malama Hanan Isa da Malama Habiba Ahmad da kuma Hajiya Sa'id Sa'ad. Mun kuma karkare shirin a daidai inda Malama Habiba take cewa
tunda dai kasa ce da maza da mata suke zama a ciki, kuma an yi bincike an ce mata dai a Najeriya sun kai rabin mazaunan ɗan Najeriya. To ya kamata mu ma dai muna da wuri don mu samu yi magana, mu faɗa matsalolin mu. Zai kawo haɗin kai sosai a cikin majalisar tarayya, kuma in an kawo matsaloli na maza da mata za a zauna a tattauna shi yadda ya kamata. Kamar yanzu wannan buƙatun da muka kawo ta a ce da kwai isasshen mata a cikin majalisa tarayya na Najeriya, da ba a kai ga haka ba, da an zauna an tattauna an duba an gani yadda za a yi.
To daga nan za mu dura a yau. Ai sauraro lafiya. To Barista Hassan, kina gani wannan zanga-zanga zai haifar da ɗani ido?
Eh, mata sun kai kukan cewa ba a damawa da su, ba a jin muryarsu a ƙasar nan, ba a komai da su. To da yawa muna samun matsala a ƙasar nan. Gashi nan dai an sa shi a dokokin, amma kuma aiwatarwa yakan zama damuwa. Don ba mu da wakilci masu yawa a majalisar dokoki da majalisar tarayya. Idan mun samu mata masu wakilcin mu sosai a gurin nan, ai aiwatarwa ba zai zama da damuwa ba. Amma su kalilan ne, ba su da yawa, sai aiwatarwa zai zama damuwa. To mu kira muke yi da gwamnati a taimaka wajen aiwatarwa. Mata su fito fannin siyasa, mata su zama dumu-dumu cikin gwamnati, saboda yayin da mun kai kukan mu, su za su tsaya mana sayin daka, su za su tsaya mana a gaba, saboda kukan mu ya kai kan teburin wanda ya kamata a ce ya ji kukan mu, kuma za su tsaya sayin daka a samu a aiwatar da wannan da aka saka shi cikin dokokin kasa. Amma ka duba Najeriya, gaskiya adalci dai babu shi. Domin majalisar dokoki, majalisar tarayya, in ka duba a kasan za ka samu cewa mata ba su da yawa, mata kalilan ne. Kaban shi Honorable Gudaje wanda yake wakiltan Gwiwa ya taba fa National Assembly yace in aka bar mata sun yawa a National Assembly, wata rana ko magana ba za su iya yi ba. Tamkar dai maza suna gani dai kaban in aka ba ma mata guri, wata rana za su kwace gurin ne gaba daya. Amma kuma mata mu an san mu dai da haɗin kai, an san mu da tausayi, an san mu da ya kamata. Mu dai bayan adawa bane, mu muna so ne kasan ya geru, so da kowa ya samu zaman lafiya, so da kowa ayi mai imani. Mu fatan mu kenan, kar a tauye mana yancin mu. Inda ya kamata a samu gurin. Mu kira kenan da muke yi ga gwamnatin tarayya, sannan kuma a taimaka duk inda aka ce za a yi a yi, ba wai a faɗi ba ne aikatawa ya zama damuwa.
Malama Habiba, wasu na cewa wace irin rawa matar da aka ba su dama suke takawa da har za a buƙaci a ƙara mata fin wakilai mata da ake da su a fannoni daban-daban?
Mata da suke cikin siyasa, suke cikin gwamnati, kuma da suke ma cikin majalisar tarayya ta Najeriya yanzu, suna iya ƙoƙarin su gan cewa mata sun ƙaru cikin gwamnati. Don in sun fito da matsalolinsu za a fa ganewa, kuma in sun zo da buƙatansu za a fa ganewa. Kamar duk wani zanga-zanga da muke yi, ko kuma duk wani buƙatu da muke nema, da su muke bi, suke biya mana buƙatunmu, kuma suna iya ƙoƙarinsu. Kuma inda za a bi ta nasu ne a ciro yanzu matan da suke cikin majalisar suna abin kware. To yanzu dai zan ɗauki wani magana, su mazan da suke cikin majalisar, shin shekara nawa yanzu sun yi abin kware? Ai abin ba maganan ko mace bace ko namiji, abin shine ya zama cewa da kwai mutane a ciki, don ko namace ne ko namiji, da kwai na kware kuma da kwai wanda ba na kware ba. Amma yanzu dai inda za mu duba, su matan ma sun kai yawan da za a duba a ganin cewa wa'innan na kware ne ko ba na kware bane. Duk wani abin za mu sa a cikin lissafi, kuma za mu gan cewa mata sun iya ka ƙoƙarinsu. Muna da sanatoci, muna da ɗan majalisar da suka yi abubuwa, kuma suka yi abin da ya kamata.
Hajiya, menene ra'ayinki?
To batun a ce wai waɗansu da aka tura ko ba su yi aiki ba, ko kuma wani abin can, waɗannan zance ne na kawai. Mazan guda nawa ake turawa suke mana barna? Ai kamun mace ta barna ko a gida ne? Yau Hajiya, a gidanki in kana da ƴaƴa mata da ƴaƴa maza, kamun a kama mace da laifi sai kin kama namiji? So nature din mace ce, ita mace dama kamila ce. Saboda haka ana kyautata zata in ta kama mulki za ta yi na kwarai. Ko in gaya miki, mace Allah ya bata iko ta zanto inda ake wakilci wanda ya shafi ƴaƴanta, to sai da an samu mutuniyar banza. Ki samu dama ki sai ki ga da ake gudanar da zantuttuka akan ilimin yaran, rayuwar yaran, talaucin al'umma, sannan ki take misusing shi namiji baya directly tare da gida kamar yadda mace ke. Saboda haka zafin halin da muka shiga yanzu zai sa mace, in Allah ya bata dama, hankalinta zai ki ga ya natsu akan yadda za a gyara.
Malama Hanan, wani irin kokari kungiyar da kike shugabanta take yi wajen harzuka mata?
Ba karamin ci gaba bane muka samu. To amma Daga zauna na ɗan ginawa guntun bincike a kai, sai na ga cewa matan Arewa a wani yawan la'akari a kan matan Arewa. So a ƙungiya na NGO ina muka zauna muka yi decision da cewa to ai ba wai babu matan bane waɗanda sun taka rawar gani akan matsalolin mata. Muka zauna muka fidda wasu muka ce to akwai program ɗaya zuwa biyu da muke son mu yi. Na ɗaya za mu yi recognizing mata 100 a Arewa waɗanda sun taka rawar gani ko kuma suna kan taka rawar gani a arewacin Najeriya, su ga da cewa mata sun samu ƴancinsu, mata sun samu abin yi, mata an dama da su, sannan an ba su dama su yi abin da ya kamata a al'umma, ya zan su ma ko a siyasance ko kuma a gefen karatu ko a gefen sana'o'i da duk makamantan hakan. Ga mu jinjina musu akan wannan abubuwan da suke. Na biyu kuma, duk da an taka rawar gani, akwai matsaloli wanda matan Arewa da yara da har ma matasa suke fuskanta. Za mu ɗauki uku daga cikin waɗannan matsaloli. Za a zauna, za a fidda matsalolin nan, za a ga menene ya kamata a yi. Mu taho mu NGOs, foundations, the policy makers, the decision makers, da duka waɗanda ya kamata a ce sun halarci wannan taron, saboda a samu maslaha, a samu mafita akan waɗannan matsaloli. Abubuwan da muka kammala ko kuma muka samu muka fito da su, za mu samu work plan inda za a yi amfani da su, sannan mu ga cewa lallai tabbas wannan abin ya kai inda ya kamata, sannan gwargwado an samu maslaha akan waɗannan matsaloli insha Allah.
To Hajiya, wace irin matsala rashin fitowar mata a fannonin siyasa yake haifarwa a al'umma?
Wannan matsala ta rashin fitowar mata siyasa ta gallabi ko'ina a duniya. Amma abinda zai baki mamaki shine duk ƙasashe wanda suka so ci gaba sun yi nazari yanzu sun gane cewar tafiyar siyasa da tafiyar shugabanci da duk wani abu da ya shafi al'umma ya kamata a janyo mata a duk inda suke. Yanzu kamar Rwanda dinnan da suka yi yaki kwanaki, duk abu ya lalace musu. Sun tabbatar cewar kashi 50 a cikin 100 dake majalisa mata ne. Yanzu a duk Afirka, kusan sai in ce duk duniya, babu ƙasar da take samun ci gaba a sauri da yunkurin ci gaba kamar ƙasar Rwanda. Kuma zan iya ce miki ɗaya daga cikin dalilan sun janyo mata a cikin harkar siyasa su ce yanzu Rwanda ta zama abin bada misali a Afirka. Haka gasu nan duk inda aka ce akwai mata majalisa, saboda matsalolin al'umma ta hanyar mata suke shigowa. Duk abin hanyar harkar lafiya ce zaka ga ta shafi mace, idan hanyar makaranta, duk kake duba ki ga abin da suke damun al'umma suna ƙarƙashin mace ko kuma ta silar ta hanyar ta za a samu gyaran su. Gaskiya ƙasashen duniya sun ci gaba, yanzu mata suna majalisu a ko'ina. In kika je Morocco, in kika je Uganda, nan Ghana, ko'ina mata sun fito. Najeriya ce take da matsala har yanzu.
To mai sauraro, iya abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Za a fara shirin jaridunmu na wannan makon ne da jaridar da mai sabi da ƙasar Jamhuriyar Kamaru. An tarbato mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru hali da hukumar lafiya na ƙasar sun hana shan tabar shisha a faɗin ƙasar, domin yadda ya zaka matasa suka ɗauki abin a cikin wani sabon salo. Kuma hukumar lafiya ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun nuna cewar zuƙar tabar shisha yana wargasa rayuwar matasan ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan nan ta kasar Kamaru mutation ta hangwamana cewar yadda yanzu haka aka fara samun waɗansu batagari masu sayar da siminti a kasuwar bayan fage a cikin kasar baki daya tana sayarwa al'umma siminti a farashi mai rahusa ga dukkan alamu dai ana ganin cewa wannan simintin ba shi da inganci kuma lokacinsa ya wuce sai kuma jaridan da shi ta kasar jamhuriyar Kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewa a halin yanzu dai tun da malaman makarantun kasar suka shiga yajin aiki domin neman a biya su haƙoƙinsu na sama da shekaru goma wadda gwamnati ta bangaren ilimi ba su biya su waɗannan haƙoƙin nasu ba yanzu dai sun ce rayuwarsu na cikin barazana a ƙasar Kamaru. Jaridan Expression Economy kuma ta tabbatar mana cewar yanzu dai gwamnatin kasar Kamaru ta yadda da fitar da ma'udan kudade har sai ba miliyarai 2.7 domin biyan haƙoƙin malaman makarantun kasar jamhuriyar Kamaru kasancewar sun fito sun yi zanga-zanga da kimanin makonni uku kenan ake sai dauki ba da bi da malaman makarantun. Haka dalika jaridar Litsuwar kuma ta kasar Kamaru ita kuma ta ce hukumar lafiya ta kasar Kamaru ta tabbatarwa al'umman kasar cewar sama da mutum miliyan 8 ne dai a kasar ka karbi allurar rigakafi na kamuwa da cutar coronavirus a faɗin ƙasar baki ɗaya. Jaridar The Sun kuma ta ayyana mana cewar jam'iyyun adawa na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun game kansu wajen gudanar da wani taro na bai ɗaya domin ganin cewa sun cimma burinsu a zaɓe mai gabatowa a faɗin ƙasar baki ɗaya. Ayi tambaya ko za su iya cimma wannan burin nasu kamar yadda wannan jaridar ta yi tambaya a kai. Za mu kammala shan dalilin namu ne da jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta ce a fagen wasannin ƙasar kuma kulub ɗin PWD ta bangaren Baminda ita ce dai ta fito zakara domin ita ce ta dauki kofin gwanaye na kasar jamhuriyar Kamaru an da ta dauke ta kwararta kulub ɗin AS a binin Yaounde ci ɗaya mai ban haushi yanzu dai farko kenan a tarihi an da ita wannan kulub ɗin ta PWD ta bangaren Baminda ta dauki wannan kofin. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels inda zai shiga wani babban taron kungiyar tsaro ta NATO da zai gudana ranar 24 ga watan Maris wata ɗaya bayan da Rasha ta mamaye makwabci ta Ukraine. Sakatariya ya labaran Fadar White House John Psaki ta sanar da shirin bulaguran na Biden sau'i bayan da Sakatare Janar na NATO Jens Stoltenberg ya kira taron. A ɗaya ɓangaren kuma a wani jawabi mai sosarai da ya yi gaban Majalisar Dokokin Canada shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya nanata kiran da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine inda ya nemi 'yan majalisar da su yi tunanin in ana kaiwa garuruwansa harin bam a kashe mutanensu. A cikin jawabin ta faifan bidiyo shugaban na Ukraine ya zargi sojojin Rasha da rusa komai gine-ginen tarihi da makarantu da asibitoci da ma gine-ginen gidaje tun sun kashe ƙananan yara a Ukraine 97 inji Zelensky. Yawan samun masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu, lamarin da ya haifar da kulle a wasu yankuna masu matukan mahimmanci a fannin tattalin arziki da kuma haifar da damuwa game da tattalin arzikin duniya baki daya. Tattalin arzikin da ya riga ya fara tabarbarewa daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma yakin Ukraine. Gwamnatin kasar China ta sanar ranar Lahadin ta gabatar cewa za a rufe birnin Shenzhen da ke lardin Guangdong na kudancin kasar na tsawon mako guda. An sanya dokar hana zirga-zirga a lardin Jilin da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da birnin Changchun mai masana'antu.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 3 agogon Ghana ku zo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.